واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya kaddare haduwar mu a wannan rana ta asabar safiya ta alhamis a yau muna 24 ga watan Jumada Thaniya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 daidai da 26 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 21 a cikin wannan littafi na Almi'atun Nasawiyya min al-ahadithin nabawiyya littafin babban malami fadilatu sheikh salih ibnu abdullahi al-assaf Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a wannan majalisi mai albarka a nan gidan prime minister sa abubakar tafawa balewa da ke nan titin kofar ran a nan cikin garin bauchi Allah ta'ala ya gafarta masa abubakar tafawa balewa ya mishi rahama darasinmu na baya mun tsaya a ƙarshen hadisi na 31 hadisin abu huraira Allah ya kare da a gare shi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labarin wannan bawan Allah na gari Juraiju da yadda ya kebance daga cikin mutane yana sallah yana bautan Allah shi kadai abinda ya faru tsakanin shi da mahaifiyarsa bayan ta zo ta kira shi bai amsa ba ta kuma zuwa sai ta mishi mummunar addu'a cewa Allah karka karbi ransa sai ka hada shi da sharrin karuwa Allah kuma ya karbi addu'ar shi ya karbi addu'arta ya jarabe shi da sharrin wannan mata da tayi duk yanda za ta yi ta neme shi yake amsawa ta nemi wani makiyayi ya kwanta da ita kuma har ta haihu ta kuma jingina mishi da Allah tabaraka wataala ya tsarkake shi ta hanyar yin sallah da yayi ya kuma tambayi wannan jaririn wane ne babanka kuma ya bada amsa da cewa wannan makiyayin shine babana wannan ya nuna ikon Allah da kuma yadda yake ba da kariya ga masu imani kamar yadda yace inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu Allah shike ba da kariya a madadin masu imani Allah ta'ala ya samu dace zamu tashi kan hadisi na 32 insha Allah malam yace an Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يوما وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري an karko daga Aisha Allah ya kare da a gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza arada safara annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a duk sanda zai yi tafiya idan yana so yayi tafiya sallallahu alaihi wa sallama aqra'a baina nisa'ihi sai yayi qur'a tsakanin matansa sai yayi qur'a domin tantancewa cece za a tafi da ita فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه معنى دو وچه قرئة تفادا أكنتا تزمتشي وقرئة التا إتا أبنة تشنكا شيني تا تشنكي زائي تفيا دا إتا سيي تفتا دا إتا وكان يقسم لكل امرأة منهن يوما منهن يومها وليلتها. النبي ya kasance yana raba ma kowace mata daga cikin su, yana musu rabon kwana, ya bata dare daya da wuni daya. Ghayra anna Saunata bint Zam'a wahabat yawmaha wa laylataha li Aisha ta zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sai dai Saunatu bint Zam'a ta bayar da kyautan daranta da wuninta ma Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tabtaghi bidhalika ridha rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, saboda tana neman yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadithin yana nuna mana wajibcin yin adalci a tsakanin iyalai, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi. Abu na farko kace annabi ya kasance idan zai yi tafiya ba zuwa yake yi ya cinka ba, ya ce ke wacce za mu tafi da ke, ke wacce za mu tafi da ke, ya cinki wacce yake so su tafi da ita. Manzo Allah ba haka yake yi ba. Abinda annabi yake in zai tafiya shine sai ya yi ƙuri'a, wacce ƙuri'a ta fada kanta ta cinki cewa da ita za a yi tafiya sai ya tafi da ita. Da haka misali, in mai gida zai tafi Kano ko zai tafi Umara, daga Bauchi zai tafi Umara, kuma yana so ya tafi tare da ɗaya cikin iyalansa guda biyu ko uku ko hudu, sai zai musu ƙuri'a. Mafi sauki shine a yanzu ya ɗauko takardu guda shida ko guda biyar ya rubuta a cikin guda ɗaya ya sanya Umara, guda sauran kuma gaba ɗaya ya sanya musu Nigeria ko Bauchi, kai ba su haka. Daga sai ka cancana su, ya dunkula su, ya murja su, ya watsa, sai kowa ta dauki daya. Saboda haka wacce ta dauko Nigeria ta koma daki, wacce ta dauko Bauchi ta koma daki, wacce ta dauko Umara kuma ta fara shiri, sai zama cewa an yi a ƙuri'a kenan, an yi adalci. Idan kuma sun yi adalci ma junansu, sun yi tsari ma junansu, tunda kana yawan tafiye-tafiye, wannan karo in zaka tafi ka tafi da wannan, karo na gaba a tafi da wancan, karo na gaba a tafi da wancan, mai yiwuwa duk ƙarshen wata yana zuwa kasuwanci a Dubai ko Lagos ko kuma ina, mai yiwuwa duk shekara yana zuwa kasuwanci, wannan shekaran tafi da wannan, shekara mai zuwa tafi da wannan, shekara mai zuwa tafi da wannan, sun gamsu sun yadda da haka, hakan yayi. Amma in suna ganin cewa basu gamsu ba, basu yadda da haka ba, to sai ayi ƙuri'a, kowa sai ta dauko makanta abinda ya dace da ita. Wata ta dauko makanta ta koma ɗakin ta, sai ta koma ɗakin ta, ta ci gaba da zama. Wannan yana daga cikin adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. In zai tafiya da matansa ba zuwa kawai yake ya ce ke shirya mu tafi, wannan kuma a share ta, tafiya ta gaba za ka ce mu wannan shirya mu tafi, wancan a share ta. Saboda haka alal aqal mace za ta ji daɗi, kuma ranta zai yi fari a ce yau ga ta nan tana kintsawa, tana shiryawa za su yi tafiya da mijinta. Wannan abin farin ciki ne a wajenta, wannan abin jin daɗi ne a gunta. To duk abin da za a yi na farin ciki kuma ana so miji ya raba wannan farin cikin tsakanin iyalansa, kar ya sanya ɗaya a farin ciki ya sanya sauran a cikin damuwa. Sannan sai ta ce annabi ya kasance kuma yana rabon kwana tsakanin matansa. Abinda annabi yake na rabon kwana shine kowa ya bata wuni ɗaya da dare ɗaya, wuni ɗaya dare ɗaya, ma'ana idan dare yayi yanzu to zai koma ɗakin wacce sai ya kwana, sannan washe gari ya wuni a ɗakin ta, sannan da daddare ya canza ɗaki. Daka rabon kwana tsakanin iyalai ga wanda yake da mata sama da guda ɗaya wajibi ne. Duk wanda matarsa sama da ɗaya ne, yana da mata mata biyu ko uku ko hudu, to dole ne rabon kwana tsakaninsu. Rabon kwana ɗin nan kuma gwargwadon abinda su suka yanka ma kansu ne suka yarda da shi. Idan su sun ji sun aminta cewa a raba kwana ɗaya, hakan yayi. Idan sun aminta cewa rabon kwanan ya zama kwana uku uku ko kwana bibbiyu ko sati sati ko wata wata ko shekara shekara duka yayi idan sun zabar ma kansu ma kowace rabon kwanan ta awa uku uku ne daga wannan an kai awa uku anan daga koma can in kai awa uku anan ga koma can in yaji ya gamsu ya yadda kuma dukkan su sun yadda hakan yayi amma min babi aula ana so ana yin abin da ba zai zama akwai takuri takura da wahala ga shi mijin ko kuma su matan ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi rabon kwana tsakanin matansa tare da cewa Allah ya bashi zabi da yace da shi tuljiman tasha'u minhunna wa tu'i ilayka man tasha wa'annan matan ka wanda kaga dama a cikin su ka jawo ta jiki wanda kaga dama ka tunkuɗe ta in kaga dama ka yi rabon kwana in kaga dama karkai to amma annabi sallallahu alaihi wasallama saboda shi mai adalci yayi rabon kwana tsakanin iyalansa ya ba mu kowace wuni daya da dare daya wuni daya da dare daya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama illa iyaka manzo Allah ya kasance kullun da safe yana zagaya kan dakunan matan sannan gaba daya yaje ya kai sa da su ya duba yanayi da halin da suke ciki ya suka kwana ya suka tashi wace ce take bukatar kaza wace ce take bukatar kaza wanda wannan kuma ai koda dabbobi ne kake kiwo akalla dai kullun ka je ka duba su to balantana kuma iyalai sannan da yamma bayan la'asar annabi yana sake komawa ya sake duba yanayin matansa sannan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a dukkanin dare suna taruwa a ɗakin da manzo Allah zai kwana su zauna su yi fira su yi tadi tsakaninsu sannan in dare dan ja kowace ta koma ɗakin ta shi kuma ya kwana a ɗakin wacce wannan kwanan kwanan ta ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka manzo Allah yana da adalci kuma ya faɗa mana cewa duk mutane masu adalci Allah madaukakin sarki zai sanya su akan minbari ko tudu na haske a ran tashin alkiyama su ne wai yace wayanda suke adalci game da duk hukuncin da ya biyo ta hannunsu da kuma abin da ya shafi hukunci na iyalansu sai tace illa iyaka saudatu bintu zam'a wacce ita ce matar da annabi ya aura bayan rasuwar nan Khadija bayan rasuwar Khadija annabi ya auri saudatu bintu zam'a gabanin ya auri Aisha radiyallahu ta'ala anha annabi ya kasance ita saudatu bintu zam'a ta yi kyautan wuninta da kwananta ga Aisha saboda tana neman yaldan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Allah yake cewa a cikin alqur'ani wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha Aisha take cewa wannan ma'anar ayan nan shine mace ta fahimci cewa mijinta hankalinsa da tunaninsa ya karkata zuwa ga ƴar uwarta ita kuma tana ganin zaman ta a gidan miji yafi mata alkhairi sama da komawa gidansu to sai su zauna su yi sulhu da shi duk abin da kaga dama ka raba ka bani amma dai in ci gaba da zama karkashin inuwar aurenka saboda mace tana ƙara samun wani extra kusanci zuwa ga Allah a lokacin da take cikin ɗakin miji a lokacin da take karkashin inuwar aure tana ƙara samun kusanci da Ubangiji subhanahu wataala daga sanda ta katse igiyar auren nan to ta katse wannan kusancin da ke tsakaninta da Allah sai dai ta nemi kusanci ta wata hanya amma kusanci na kullun dirshin tana kusa da Allah shine lokacin da take karkashin inuwar aure dan haka sai ta zaba da a sake ta ta raba auren ta koma gidansu ta ci gaba da zama sai ta ga cewa gwamnati ta ci gaba da zama karkashin inuwar aure alal aqal dai a ce ga ta nan dai tana da miji tana da aure da aka ta bada kyautan wuninta da kuma kwananta ma nana Aisha Allah ya kara mata yadda me yasa ta ya kai sai tace tabtaqi bi zalika ridwa rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba komai take nema ba sai yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana neman yardan annabi wannan kuma yana kara nuna mana mace ana so ta yi duk wani sa'ayin da za ta yi duk wani fadi tashin da za ta yi don neman yardan miji shi yardan miji ba ana samu shi bane ta hanyar wato wani tsaddabaru ko kuma nuna isa ko kuma wani abu makamancin haka ana samun yardan miji ne ta hanyar yin abubuwan da za su kwantar mishi da hankali kuma su sanya shi ya yadda da ita ya kuma sakankance mata ya amince da ita ita mace zubin da Allah ya yi mata shine Allah bai halicci mace da zubin cewa ita sarauniya bace mana ita ta maida kanta cewa ita ce ita ce ita ce to wannan ba shine tsarin da Allah ya yi mace akai ba matsayin da cewa ita babba ce biyayyar ta da za ta yi ma mijin da sun koyar da kanta da za ta yi shi zai sa mijinta ya kaita wannan matsayin a zuciyarsa amma a zahiri mace ba ta taba zama a sama daga duk abin da za ta yi don neman yardan miji ita asali Allah ya halicce ta ne da wato zubin sun kuyar da kai da nuna cewa bata kai ba bata isa ba to a lokacin ne take samun abin da take so ta samu na yardan miji amma matukar aka samu mace ga jin cewa waye isa in ba ita ba ina wani in ba ni ba jin cewa ai ba wani wanda ya kai babu wani wanda ya isa to zata halaka kanta zata halaka kanta galibi musamman a ƴan mata a yanzu zaka ga musamman wanda ba su fahimci rayuwa ba san ya rayuwa take ba suna jin kansu a sabbin shiga shekaru na balaga suna jin kansu a sama a duk lokacin da za ta yi magana abinda zai fito a bakinta shine namiji waye isa haba ni bai kai ba to galibi mai jin cewa bai kai ba ita Allah ya fi jarabawa saboda Allah baya son mutum mai fadiya da gwada ya kai baya son mutum Allah baya son mutum mai fadiya da gwada cewa ya kai ya isa wata ta taba ce min tana mamakin ya ake yin mace ta yi kuka da sunan soyayyar namiji ita haba ina ko da wasa wallahi sai ta gamu da wani ya gara ta yadda ya kamata kukanta har da majina wallahi tana zuba ihu tana kuka na gaskiya da gaskiya ta garu yanzu ni mai zan miki ki fa babba ce fa to ki taba ganin babba na kuka kuma ai mai kuka sai dai karamin mutum ai ki kuka sai dai karamin mutum wallahi kuma da ta nuna min shi da na kalle shi sai na ga to wannan dai ban san menene ma ta hanga na so a jikin shi ba na farko dai abinda ke daukan hankalin mace wani lokaci daukakan namiji wani lokaci karatunsa wani lokacin kuma dukiyarsa wani lokacin kuma iya mu'amalarsa da rayuwa da sauransu wani lokacin kuma kyan halittarsa duka kowanne wani lokaci iya wankan shi to a duka waɗannan ɗin gaba ɗaya babu wanda zaka kalle shi ka ce wai ya haura sama wallahi babu a kowanne fanni yana baya amma tana kuka ciyar gab a kan shi to jarabawa ce wannan to shi almuhim shi ne mace ita Allah ya halicce ta ne musamman in ta auri miji Allah ya halicce ta ne da zubin ta duba ta ga menene zai yaldar da shi menene zai sanya shi farin ciki menene zai sa ya yarda da ita ya amince da ita domin mukullin aljannata yana hannunsa. To akwai kuwa abin takeici a ce an cika ajin nan da kuɗi fam daga sama har ƙasa, kowa yana neman ina mukullin ƙofa yake bude, sai ka ce wanda kuke kwana da shi ɗaki ɗaya mukullin ƙofar na hannunsa, kuma har kuɗin nan ya shekara 30-40 har a zo a kwashe shi ko ya ƙone, amma baki kalli wannan, baki karɓi wannan mukullin ba. Allah cewa ya ki din aljannan ki yana hannunsa, watakila za ku shekara 20-30 ko sama da haka kuna kwana tare, ku tashi tare, ku ci abinci tare, har ku rabu, mutuwa ta dauke ɗaya daga cikin ku, ta dauke ku duka a tsawon shekara 40 baki karɓi mukullin aljannan ki ba. Asara ta tabbata, asara ta gama karewa. Asara ta gama karewa. To kun ga sai ya samu matsala. Yanzu ita wannan sauda, ko da yake dai cewa ita dattijuwa ce, ita kuma Aisha lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta yarinya ce karama, ya aure ta tana shekara 6, ya tare da ita tana shekara 9, bal ma yaransu ya batta tana shekara 18. Kaga dai har yanzu akwai wani abu na yarinta tattare da ita, in bacin daraja, kima da matsayi na addini da kuma zama a gidan annabta. Wannan ya bata daraja, ta zama uwa ga mu'mini. Annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihim ummahatuhum. Ta zama uwa ce ita ga mu'mini. Allah ya kare da a gare ta. Wannan yasa Saudatu bintu Zam'a ta bada kyautan waninta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa ta ba mu Aisha. Da haka kowace in Annabi ya je ɗakin ta yana yin kwana ɗaya ne, amma in ya zo ɗakin Aisha zai yi kwana 2 da kwananta da kwanan Saudatu bintu Zam'a. Da haka wannan yana tabbatar mana da cewa mace ta yi kokari ta ga duk yadda za ta yi ta hanyar halal ta gamsar da mijinta ya zama ya yarda da ita, domin lokacin da mijinta yake halin yarda da ita, Allah ma yana yarda da ita. Lokacin da mijinta yace yake fusace da ita, to Allah ma yana fusace da ita. Allah ya sa muna fahimta. Wannan yana ƙara tabbatar mana da shin sauda ba ta kishin manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama, tana yi. Akwai ma wani namiji wanda yake da dukkanin qualities da za a yi kishi a kansa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama? Babu shi, ba a yi shi ba, kuma ba za a yi shi ba. Wa ahsana minka lam tara qattu aini wa ajmala minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Mawaƙinsa yace ni tunda nake ido na bai taba ganin wani mai kyau kamar ka ba. Mace bata taba haihuwa ta haifi mutum mai kyau cikakke irin ka ba. An halicce ka ka barranta da duk wani aibi, baka da aibi ta gabar ko ta yamma, ta kudu ko ta arewa, kasa da sama babu aibi da tare da kai. Kai kamar ma ka ce ne an halicce ka ne irin yadda kake su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Amma sauda ta ɗauki kyautan wuninta da kwananta ta ba mu Aisha, ba wai don ba ta kishinsa ba. Wannan yana nuna mana shi amfanin kishi ana yin shi ne don a samu yardan miji, ba don a bakanta mu abokiyar zama ba. Kishi shi ana yin shi ne don a nemi yardan miji, ba don a bakanta mu abokiyar zama ba. Ta an bakanta mu abokiyar zama babu wata riba a ciki, babu riba a ciki. Saboda haka tunda yanzu ta sani cewa in ta bada kyautar wuninta ga Aisha da kwananta ga Aisha, Annabi zai farin ciki, Annabi zai yarda da ita, to shi sa ta aikata haka. Allah ya kare da a gare ta. Don haka a yanzu ma idan kin ga cewa abinda zai gamsar da mijinki ya isa ya yarda da ke shine kyautan kwananki guda 3, shi ne sai ki miƙa mata. To galibi wata sai ta ce to ai yanzu ba zamanin annabi bane. Ai wancan annabi ne. To kin san shi ba annabi bane kika aure shi. Me yasa baki jira kika aure annabin ba? Ai tunda kika yadda kika gamsu kin aure shi a matsayin miji. To ki gane wannan mu'amalan da ake kawo mana na matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baba suna masa bane a matsayin manzon Allah yanzu. Suna masa mu'amalan ne a matsayin miji da mata. Suna mishi ne a matsayin miji da mata. Shi yasa in an zo a matsayin shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin shi ne mai kawo sakon Allah ba a taba samun sabani tsakanin shi da kowa. Amma a matsayin shi na miji a matsayin su na matansa an samu sabani tsakanin su. Har sai da Allah ya ja musu kunne yace in ba su bi a hankali ba zai sa a sake su. Wannan rigima ce tsakanin miji da mata kamar yadda aka saba. Hida Allah ya ja kunnan su asar rabbuhu in talaqa kunna an yubdilahu azwajan khayran min kun. In kuka bari ya sake ku to ubangijinsa zai musanya muku da matan da suka fi ku alkhairi. Shine malamai suka ce to annabin ya sake su a bai sake su ba kenan babu wanda suka fi su alheri kenan da domin da ya sake su ne anan ne za a samu wadanda suka fi su alkhairi amma tunda bai sake su ba to babu wanda suka fi su alkhairi sai da Allah ya ja musu kunni yace ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Allah yace ya kai wannan annabi ka fada wa matanka ka ce da su in kun kasance kuna neman rayuwar duniya ne da muwan ku duniya da kawa da adon duniya to ku zo ku zo ku zo ku zo zan ba ku jin dadi irin yadda ake yi ma in za a saki mace sannan kuma in sake ku saki mai kyau da ka sai da Allah ya ja musu kunni. To kun ga yanzu wannan a mu'amala ce ai tsakanin miji da mata. Mu'amala ce tsakanin su a matsayin shi annabi miji Aisha mata, annabi miji Hafsa mata, annabi yana miji da Sauda da Maimuna da Habiba da Ramla da Ummu Habiba da sauransu suna miji suna matsayin matansa. To hakan ya nuna mana duk wani abu da matan annabi suka yi domin su samu yardansa a matsayin shi na mijinsu a matsayin su na matansa to yana halatta kuma ga wata mata ta yi wannan abin tsakaninta da mijinta don ta samu yardansa. Matsayin shi a matsayin shi na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana sama da kowa. Matsayinsa ba ɗaya yake da kowa ba. Matsayin shi ba ya ɗaya da kowa. Da haka idan wata mata ga cewa tana so ta samu cikakken yardan mijinta a ce da shi to rabon kwanan da ka yi kwana na guda biyu na ɗauka na ba ma wacce ni kawai ka shigo mu gaisa da safe shikenan ya isa shikenan ta wadatar kuma ta yi abu mai kyau kuma ta yi abin da Allah zai ba ta lada ta kuma yi abin da mijin nan nata zai yarda da ita. Allah ta'ala ya samu daji. حديث نقبا حديث نتلاتن أكو ما لن يتشي عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحجبين مني وأنا عمك فقلت وكيف ذلك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي فقالت سألت رسول الله سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له. متفق عليه. An karɓo daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce ista'zana alayya aflahu wani mutum da ake ce da shi aflah ya zo ya nemi izini zai shigo wajena falam azallahu sai ban ba shi izini ba ya nemi izinin zai shigo sai na ce masa a'a faqala sai ya ce atahjabina minni wa ana ammuki sai ya ce a'a to yanzu kina so ki wato katange kanki da ni ki sasha maki tsakaninki da ni bayan ni babban ki ne ai Allah ya halatta ma baffa ya ga kwalliyar mace in tai kwalliya baffanta ne shi daga inda za su rage daga shi sai ita a duniya bai halatta su auri juna ba saboda tana matsayin iya ce a wajensa ta haka sai ce to jira kike yi sai kin sa hijabi ko wani abu bayan ni baffanki ne fa qultu sai nace wa kaifa zalika tai na kazan baffa na ta yaya qala sai yace arda'atki imra'atu akhi bi labani akhi ai matar dan uwana ta shayar da ke da nonon dan uwana dan uwana ya auri mata tana karkashin sa sai kuma ta shayar da ke to yanzu ta shayar da ke kin zama yatta kuma yassa haka ni kuma dan uwansa ne daga ina matsayin baffan ki ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da nasaba ke haramtawa shayarwa ma yana haramtawa daga ni yanzu ina matsayin baffan ki ne Allah ya sa muna fahimta fa qalat sai tace sa'altu an zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam tace na tambayi manzo Allah sai ya ramincin Allah su tabbata a gare shi game da haka fa qala sai yace sadaqa aflah sai yace eh aflahu yayi gaskiya izini lahu ki bashi izini ya shigo ya faɗi gaskiya ina matsayin baffa ne a gare ki saboda a matarsa matar dan uwansa ta shayar da ke to tunda ta shayar da ke kuma yanzu yana matsayin dan uwansa ne ko uwansa ko kaninsa saboda haka shi dan uwan nashi da matarsa ta shayar da ke yana matsayin uba ne a gare ki shi kuma yanzu yana miki matsayin baffa to sai wannan hadisin yake nuna mana cewa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce da shi wani aiki ne yafi dacewa ga mace sai ce Allah tarar rijala wala yara har rijal abin da yafi dacewa ga mace shine katta ga maza kar kuma maza su ganta ta tsare kanta tsakaninta da maza kar su ganta katta gansu in ba lalura ya kama dole ba in ba lalura ya kama dole ba katta cakudi da maza katta gaurayu da maza katta shiga cikin maza katta zauna cikin maza katta dinga mu'amala da maza mu'amalar da ya wuce iyaka amma yanzu galibi gidajen ma babu kufa kofa kawai kofa ne na zahiri amma babu kofa bi ma'anar kalma kofa domin amfanin kofa a gida shine wanda ya zo shiga ya tsaya ya yi sallama tukunne ne mai izini kafin ya shigo amma mutum na shigowa yanzu yana zuwa kai tsaye zai wuce je samu mata da yaran gida a bararraje wani ma ya tsaya suna wasa da su wasa ma wanda ya wuce iyaka musamman irin gidajen da suke sayar da kayan abinci da sauransu wata mai zuwa zuba abincin ma haka za ta zo ta zauna daga ita sai riga amles haka za ta sanya riga daga ita sai vest ta zo ta zauna wata na sai da abinci tana zuba abinci ga kattinan kuma suna tsaye a kanta saboda haka kasantuwar tana sai da abinci ba dalili bane ko uzuri da ya bata dama na ta bayyana kanta ga maza waɗanda ba muharramanta ba wanda ya zo sayan abinci mai kawo shi kallanta ko sayan abu ya zo ya sayi abin to ya sayi abin shi ya gaba me ya kai shi zuwa ga taɗi da ita saboda haka ita Aisha radiyallahu ta'ala anha tace ina ba za ka shigo ba sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana daga cikin abin da ya kamata mace ta yi kokari kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin matan da zaka aura ita ce wacce in ka kalle ta zata faranta maka rai in ka umulce ta zata bi in kana ta zata hanu in baka nan kuma zata tsare maka dukiyarka da mutuncin kanta ta taya mijinta tsare mutuncinta domin ya kamata duk namiji ya zama yana da kishin iyalansa ta iya fahimtar cewa in mijina ya shigo yaga maza a cikin gidan nan ko yaga wanda bai san shi ba a cikin gidan nan ba ba zai ji dadi ba sannan kuma ta yi kokarin tsarewa amma da za ta auri wanda zai shigo ya ce waye wannan ta ce classmate ɗinmu ne tun a secondary ta ce to bari mu je mu gaisa da su wannan doki kenan doki kenan wannan kawai ga shi kuka samu katti a cikin falon ka suna zaune me ya kawo su kawai wai mun yi aji ɗaya ne da su a makaranta to kun yi aji ɗaya da su a makaranta a gida aure ma ajin ku ɗaya ba an gama makaranta ba shikenan akwai wata alaka ta zumunci ne tsakaninka da matar da ba muharramanka ba me ya kai kawa saboda ka ga har ma haɗuwa ake a ce a zo a haɗu da maza da mata wai yau za a dira a gidan wacce za a je gidan wacce za a je mata kaza za a je mata kaza ɗan uwanta mata wannan Allah ma ya halatta musu su shiga inda take Allah ya halatta musu in ta yi ado su ga adonta ko ta ga adonsu wannan halal ne amma su kuma mazan fa su ma muharramanta ne saboda haka wannan haramun ne wannan haram ne da ka wata marigaya ba su za ta yi yau abokaina za su zo a ba da kuɗi a yi musu girki sai kuma ya ce da ya bayar to wannan in kana neman mai kwakwalwar dusa wanda dusa ta cika kwakwalwarsa to shi ne wannan ya aka yake samun namiji baki shi manzo Allah kuma ya faɗa mana da youth ba zai shiga aljanna ba da youth wanda baya kishin iyalansa baya kishin iyalansa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kishin iyalai na daga cikin dalilan da yasa aka saukar da ayan hijabi saboda a karan farko ana dafa abinci gidan annabi kowa ko yana shiga yanda ya kamata bayan an gama shiga kuma da yanda ya dace da yanda bai dace ba kowa ko zai shiga in ma aka je aka samu ba sauke abincin ba sai a zauna ai ta tadi bayan an gama cin abincin kuma a daura da tadi sayyidina umar radiyallahu anhu yace ya rasulullah matan ka fa da mutanen kirki da mutanen banza kowa na shiga ina ma a ce kai musu umalli su dinga sa hijabi Allah ya saukar da aya ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirina ina ya ku masu imani kar ku sake shiga gidan annabi sai an yi muku izini ku zo ku ci abinci shi ma din ba za ku je ku zauna kuna jiran abincin ya sauka ba in abincin bai sauka ba ku tsaya a waje walakin idza du'itum fadkhulu in an kira ku ku shiga kuma fa idza qa'imtum fantashiru kuna gama cin abinci to ku watse wala musta'nifina li hadith kar ku zauna kuna tadi Allah ya ce inna zalikum kana yu'zin nabi hakan da kuke yana cutar da annabi annabi yana kishin iyalansa amma ba yanda ya iya da ku kuna cutar da shi fa yastahi minkum yana kunyar ku amma Allah ya ce wallahu la yastahi min alhaq shi ko Allah bai kunyar gaskiya daka Allah ya tare masa fada abinda shi ba zai iya fada muku ba Allah ya fada a madadin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab Allah ya ce in za ku tambaye su wani abu ku jira a sanya hijabi tsakanin ku da su Allah ya ce zalikum athharu liqulubikum wa qulubihim wannan shine mafi sarkaka ga zukatanku da nasu to in ya zama Allah yana ce ma sahabbai dubi sahabbai dubi matan manzon Allah Allah yana ce musu in kuna son tsarkin zuciya shine tsakanin ku sahabbai da matan annabi kar ku shiga kansu sai a yanayin da ya dace to ina kuma da matar da ba matar annabi ba da namijin kuma da ba sahabi ba imani dai ko da wasa dai ba wanda zai kwatanta kansa da sahabbai babu kuma wacce za ta kwatanta kanta da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka Allah ya ce kar ku sake saboda haka mace ta yi kokari ta tsare kibar kanta ta tsare mutuncin kanta kar ta bari wani ya shiga kanta manzon Allah ya faɗa mana cikin haƙƙin namiji akan matarsa kar ta ba man wani izini ya shigo gidansa in ba da izininsa ba. musamman ma wanda ba muharramin ta ba. Duk wanda ba muharramin ta ba to kar ya shigo gidan mijinta sai da izinin sa. Wannan shine abin da ya dace. Allah ta'ala ya sa mu dace. Abinda muka faɗi daidai Allah ta rahmu cikin lada. Inda muka yi kuri Allah shafe mana. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.